journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa jama'a na daukar matakan fadada hanyoyin tattalin arziki baya ga dogaro ga man fetur. Rundunar sojar Najeriya a Adamawa ta yi zama da tsofin sojoji don neman shawara daga tsohuwar zuma. A lokacin da manoma ke murna a sassan jamhuriyar Nijar don zaman damuna, an samu akasin bullar kwari da sauran halittun wasu cutar da tsiro masu ruwa da tsaki a Bauchi da ci gaba da jajantawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa. Hukumar gidajen rediyo da talabijin NBC ta ce ta dukufa ga matakan yaki da labaran ƙarya. Yau Juma'a muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan gabatar. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya alkawarin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren ƙunar baƙin wake da ake kyautata zaton ƴan bindigar ƙungiyar ISIS ne suka kai a wajen filin jirgin saman Kabul, inda dubban mutane suka ɗunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar wadda yanzu ke ƙarƙashin ikon Taliban. ƴan ƙunar baƙin waken sun kai hare-haren ne a wurare biyu da ke harabar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai kusa da kofar shiga ta Abbe da kuma wajen wani otel da ke kusa. ƴan ƙasar Afghanistan aƙalla 60 da sojojin Amurka 12 aka hallaka a hare-haren, a cewar wasu jami'an Amurka da na Afghanistan. Haka zalika, ƴan Afghanistan aƙalla 143 sun ji raunuka, a cewar kafar labarai ta AP. Yayin wani bayani da headquarters tsaron Amurka ta Pentagon ta yi jiya game neman labarai, babban kwamandan sojojin Amurka General Frank McKenzie ya ce sojojin Amurka 11 da wani likitan soji na daga cikin mutanen da aka kashe baya ga wasu 15 da suka ji raunuka. Daga bisani a jiya Alhamis din, kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin. Kamfanin dillancin labaranta ya bayyana hakan ta kafar Telegram dinta. Jiya an ɗage ganawar farko tsakanin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett da shugaban Amurka Joe Biden zuwa yau ɗin nan Juma'a. Ɗage ganawar ya biyo bayan mummunan harin bom ɗin nan da aka kai a Afghanistan jiya. Da an shirya cewa Prime Minister Bennett zai je fadar shugaban Amurka ta White House don tattaunawa kan Iran, matsalolin tsaro da kuma batun annobar corona. Ganawar za ta zama karon farko da shugabannin biyu suka yi magana ganga da juna tun bayan da Bennett ya zama Prime Minister a watan Yuni. To amma an jinkirta tattaunawar yayin da Biden ke mai da hankali kan batun harin ƙunar baƙin waken da aka kai a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai da ke birnin Kabul jiya Alhamis, wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka aƙalla 12 baya ga waɗanda suka ji raunuka, a cewar kafar labarai ta Reuters. Jiya Alhamis, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙarfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin Habasha da aka kwashe watanni 10 ana yi ba, sannan ya yi kira ga ɓangarorin da ke faɗan da su kwance ɗamara su hau teburin shawara. Ta yadda duka duba, akwai barazana ga makomar ƙasar Habasha, abinda Antonio Guterres ya gaya ma wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kenan. A makon jiya, a wani yunkuri na kawo ƙarshen wannan tashin hankalin, shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta, a bar kayan agaji su isa wuraren da ake buƙatar su, sannan a kafa kwamitin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin Habashawa da kansu. Ya gaya ma kwamitin sulhun cewa waɗannan matakan sun wajaba muddin ana son kare haɗin kan ƙasar Habasha da kuma kwanciyar hankalin yankin baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya ta sake kare kasancewar ƙasar dunƙulalliya, tana mai danganta wannan matsayi nata da tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar. Ta ce mutane na da ƴancin bayyana rashin amincewarsu da wasu manufofi ko tsarin zamantakewa, to amma akwai hanyoyin da suka dace a yi hakan, a maimakon tafarkin tashin hankali da raba kawunan jama'a a addinance da ƙabilance. da yake amsa tambayoyin muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce an gurbata siyasa da zamantakewar Najeriya da miyagun kalaman tashin hankali waɗanda a lokuta da dama suka yi sanadin zubar da jini. Da aka tambaye shi game da matsayin gwamnatin Najeriya kan shari'ar jagoran 'yan awarin Biafra Nnamdi Kanu da kuma batun yunkurin ta sokeyar mai fafutukar kare muradin yankin Yarbawa Sunday Igboho daga Benin. Minister Muhammad ya ce,
I think I would rather speak more on the Nnamdi Kanu because that I know that he was rearrested.
Ya ce gwamnati za ta iya magana ne kan batun Nnamdi Kanu saboda na san cewa sake kama shi aka yi, aka kuma maka shi kotu a Najeriya, kuma ina jin za a mar shari'a bisa ka'ida, kuma an baiwa lauyoyinsa sukunin shirya kare shi. Kar mu manta cewa an taɓa kama shi, aka ba da belinsa ya gudu, yanzu sake kama shi aka yi. Ya ce game da batun Sunday Igboho kuwa ya danganta ne ga abin da gwamnatin ƙasar Benin ta yi. A takaice dai ya danganta ne ga ma'aikatun shari'a da na harkokin wajen kasashen biyu da kuma dokar ƙasa da ƙasa, don haka ba abu bane da zan iya bayani a kai sosai ba. Jiya Alhamis, Daraktar Shiyar Afirka ta Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce da alamar karo na uku na annobar corona a Afirka ya daina ƙaruwa, to amma har yanzu mutanen da ke kamuwa da cutar na da matuƙar yawa. Ganin cikin satin da ya gabata kawai ma an samu rahoton kamuwar mutane kusan 248. Yayin wani bayani ta kafar bidiyo kan halin da ake ciki a Afirka game da annobar ta corona, daraktar ta WHO Shiyar Afirka Motshidiso Moeti ta ce kasashe 24 na fama da yaduwar cutar, sannan mace-mace na karuwa a kasashe 8. A ta bakin ta, da kasashen Afirka sun samu nasu kasan na rigakafi da an kauce ma wannan sababin.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Sanadiyar taɓarɓarewar hanyoyin samun riba daga tsofin hanyoyi da kuma dalilan matakan rage dogaro ga man fetur, 'yan Najeriya na ɓullo da dabarun raya arziki da kuma kare lafiyar muhalli. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
An ji ba ana faɗakar da 'yan Najeriya akan muhimmancin dashen itatuwa, kuma a iya cewa da yawa jama'a sun san muhimmancin hakan, sai dai da za a ƙarfafa ɗabi'ar ta dashen itatuwa. Gwamnatoci musamman a yankunan da ke fama da gurgusuwar hamada sun jima suna yekuwar dashen itatuwa a kowace shekara, haka ma wasu ƙungiyoyi da hukumomi suna bayar da gudunmawa a wannan haujin. Akan haka ne hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto, bayan shiraruwa masu yawa da take gudanarwa na dasa itatuwa, ta fito da wani shiri na waqaful walidain, wato dasa itatuwa ga marigaya, inda aka zaɓi marayu da za su daddasa itatuwa na dabino ga iyayensu. Manufa dai shine tare da taimakon hukumar ta zakka da wakafi za su reni itatuwan har su girma da zumar Allah shi kai lada ga iyayensu, sannan kuma jama'a su amfana da itatuwan. Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban hukumar ta zakka da wakafi.
A can duk inda kake, in kana iya samun icce ko ina ke a duniya, ka shuka ma uwayenka ko ka ce a shuka musu luɗɗai. Abinda dai muke fata muke so a yi ƙoƙarin raya wannan a yunƙuri domin uwayenmu su amfana da mu, kuma al'umma ta amfana da mu. Zai taimaka ma Najeriya baki ɗaya, kuma zai taimaka ma duniya ga cimma maƙasudi ko gurace-gurace na SDG muradun ƙarni na 2030.
Addinin Musulunci ma ya karfafa gwiwar dashen itatuwa, ko bayan amfanin da yake da shi a bayyane. Dr. Jabir Sani Mehulla malami ne na Musulunci.
Shuka ice yana cikin abin da Allah yake kawo don tauhidi ya ƙara ƙarfi. Kamar yadda Allah ya ce cikin suratul Waqi'a, afara'aytum ma tahrusuna antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kuna ganin abin da kuke shukawa, kuke fitar da shi ko mu ke fitar da shi? Watan duk lokacin da ka shuka wani abu ya fito, ya ƙara ma tauhidi cewa Allah ya yi nashi aiki.
Wannan shirin dasa itatuwa bai tsayu ga ƴancin da bino kadai ba,
insha Allah. Kuma yanzu ga irin tsogale da muke so mu tadar da guda 100,000, sannan kuma ga sauran iraruwa waɗanda su ma na tsamiya wanda yake yanzu muna a kansu, na mangwaro ga su nan muna a kansu.
Dr. Mukhtar Musa masani akan tsaro ya ce waɗannan itatuwan suna da muhimmanci wajen samar da ci gaban ƙasa.
Tabbas waɗannan itatuwan abinci suna ba da gudunmuwa sosai wajen kawar da fatara da mai ita ta maka in ka duba yanzu kusan abinci da ake amfani da ita kullum yau min to kusan ko da yaushe da ya kwalle yara wanzu a yadi ba shi kuma kashiwu abu ne wanda yake kaga yana daure ma hori to kusan duk inda ma mangoro ba ya yi kashiwu zai iya yi yan ruwa kaɗan yake so da an ka ba shi ruwa ya kama zai ci gaba tafiya to gaskiya sosai mutane za su iya mawar da waɗannan abubuwa shi gefen dabino yanzu gaskiya an samu dabino na zamani wanda yake kuma yana da zaki sosai yana da tsada to mutane gaskiya an za su yarda na wannan abubuwan same su za su ci more su sosai sosai
masana na da amanar cewa da jama'a za su dage ga dabi'ar da shan itatuwa da kuma rainar su har su girma da arzikin kasa zai ci gaba da bunƙasa abinda kan iya samar da ayyukan yi da kuma ceto rayukan 'yan Najeriya daga fatara da wasu matsalolin rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A Adamawa, rundunar sojin Najeriya ta gudanar da taro da jami'anta musamman kuma don samun shawara daga tsofin jami'an don ɗaukar matakan da masu azancin magana ke cewa da tsohuwar zuma akan yi magani. An gudanar da zaman a barikin soja na Gimsin. Ga rahoton wakilinmu Salisu Garba Lado.
A kokarinta na kawo ƙarshen kalubalen tsaro da rikicin Boko Haram da yan fashin daji da ma masu garkuwa da mutane a Najeriya, rundunar sojan Najeriya sun shirya wani taro na musamman a barikin Gibson Jalo da ke nan Yola fadan jihar Adamawa da yake zantawa da manema labarai. Shugaban dakarun sojan General LEO Yarabo ya ce sun zo nan ne domin su gana da tsofin sojoji waɗanda ma suka riga suka yi ritaya domin su ba su shawarwari ta hanyar da za su kullowa lamarin tsaro da ya addabi Najeriya. Wataƙila akwai inda hankalinsu bai karkata zuwa gurin ba, su kuwa tsofin sojojin sun lura da hakan. Haka ta sanya suka shirya wannan taro a birnin Yola, kuma ya yi imani da cewa matsalar kalubalen tsaro da yake shiyar arewa maso gabashin Najeriya maganinta yana wannan yankin ne.
We expect that situation will keep getting better and better. It's part of the reason why I'm here along with my team to interact with our retired senior colleagues. What we're looking for is a solution, a holistic solution at that. We believe that as we engage with them, they'll be able to open up to us areas that we may not have actually thought of, things perhaps which they may consider as mistakes that we made for us to make corrections.
Shima a nashi bangaren, Major General Yakubu Usman mai ritaya daga bangaren Bauchi wanda ya halarci wannan taron ya ce matsalar tsaro da ya addabi ƙasar Najeriya, al'umma su ma akwai rawar da za su taka domin taimakawa jami'an tsaro gurin ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Yadda al'umma suke gani ba haka muke gani ba, sha'anin tsaro abu ne mai wuya. Abin nan ya soma fiye da shekaru 10 da suka wuce, amma gashi kawo har yanzu ba a samu matsayin shi ba. Abinda ke akwai kuwa akwai makamai da yawa an shigo da su, akwai kuma wayanda suka kawo maganan addini, akwai kuma wayanda suka kawo maganan yadda za su yi su kawo shugabanci a ƙasa ta dole. To a haka din muka ga ya kamata a samu yadda za a yi a samu matsayin wannan magana. To idan aka samu tsofin soja zamu iya bada shawara wanda zai iya bada zai iya amfani.
Taron da ya kunshi manyan dakarun soji waɗanda suka riga suka yi ritaya da ma waɗanda suke aiki a yanzu, wanda ya kunshi sojojin sama da ma na ruwa domin ganin an lalubo mafita a matsalar rashin tsaro da ya addabi Najeriya. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, yayin da manoma ke murna don zuwan damuna, an samu kalubalen halittu masu illa ga tsiro ko amfanin gona. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta haɗa mana.
Kamar kullum a daidai wannan lokaci na damuna, kowane kwana 10 na wata, hukumar gidan gona tana bibiyar yadda damuna take tafiya. Ibrahim Musa shine babban darakta na hukumar gidan gona ta jihar Adama Garam, ya fara da bayyana yadda damanar take tafiya.
Yanayin shukka alhamdulillah haƙi wuri da kamar ya haukara, kuma shi ne ga sha stade domina, shi ma haka wake yayi yaƙi, wani wuri har ya hure ma, wani wuri mun ga iya.
A dabara ɗaya kuma a wasu jihohi an samu ɓullar cije-cije, ƙwari, tsutsa da sauransu. Daraktan gidan gonan ya tabbatar da hakan, sai dai tuni hukumar gidan gonan ta fara ɗaukan matakai na magance waɗannan matsaloli.
Ba a magana damana banda tsantsan cije-cije. Lallai cije-cije an same su kuma wuri-wuri, department-department. Akwai wannan tsutsa wadda ke adaba shirka hatsi da dawa da ke kunne shar-shar-shar. Wannan in ba hankali ba a kula ba, kai tsaye za ta kashe shinka. To shi ne ya sa ma'aikatar gidan gona dai tsaye take, kuma duk inda aka kawo muna kukan cewa akwai wannan, lallai shi dai muke muna ba da magani, kuma har gobe akwai magani. Za mu gani a Adama Garam ta tsaya nan wannan tsutsace mai shiga tana wata kara ita wannan muna situation muna duba ana kididdiga a gani kuma tuntuni mahara ba manoma sarushin maharwa manoma gargadi bisa kan yanda kamata a shawo kan wannan lamari sannan a gure can ma wannan mai ke ta tsutsace ta da mutane musamman a community bune an samu kamar eka 270 cikin ikwala da an hisa musu ma amma gariya da kan ce duka mai hijabi ne ta shama mutane bisa kan hatsi da dawa a magariya akwai eka 120 a cikin community magariya da ta bandi na alhamdulillah da an samu ta su magani a kan ce akwai eka 25 inda an ka samu eka 20 magani a miriya nan da garin zandar nan wurin wannan tsutsace mai bata kunna hatsi ita ce ta addabi mutane nan a miriya bisa kan wake ne ta hau nan an samu eka 30 ne a cikin durum eka 20 aka sama magani
daga nasu waje wasu manoma da na yi hira da su sun bayyana yadda suka gamsu da yanayin damanar ta bana
sunana Abdul Bakwai gaskiya malama bana alhamdulillah na jima ma ban samu damuna irin ta bana ba wanda yake za a yi shibuka a ce shibukan nan har ruwa bai to yanke mata ba damuna ta yi kyau kuma matsala ta kwari lalle mu da bangaren wajen mu gaskiya mu samu wannan matsala ba hatsi yanzu gaskiya ya kankama kuma akwai ruwa tunda hatsi yanzu yana tayar da kai kuma wake dai ya yi da kafa alhamdulillah da kuma na da kyau itaki mu yi kokari muna dan dauka na gargajiya amma wannan na zamani gaskiya yayi wuya dama ana miri miki sam ke sayan shi a gidan gona to yanzu ya wuya kuma hannun yan kasuwa
ni ne maman shafa'i wanda ake ce min daralilo gaskiya al'amarin damuna ta bana mu a yadda muke gani yanayin ta damuna dai alhamdulillah tunda bata ba da sakamako na kwarki sabai ruwa yawa ni kyasa bata kai labari kin sha abin da yasa muke ga kamar saka na damuna bata yi yadda ake ni ba wajen kwari yanzu dai basu watko ba tunda kin san akwai inda aka samu cigaba kamar wajen jannan namu nan cikin community turmin yanzu akasari an shiga wani noma na zamani kamar na kankanan nan ana mata heshi akai kenan heshi wanda kankana yana taimakawa hatsi da sauran su wake da sauran su kwari basu da rumfi sabillahi yanzu taki gaskiya ban mu dishi mu sai na da galgajiya
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Jihar Bauchi na daga cikin jihohin da suka yi fama da ambaliyar ruwa inda mutane suka yi asarar amfanin gona da malala garuruwa kamar Kirfi da Duguri. Masu ruwa da tsaki na jihar na jajanta waɗanda lamarin ya shafa da bullo da hanyoyin samun tallafi. A baya-bayan nan jakadan Najeriya a Jamus Yusuf Maitama Tugga na daga masu jajan. Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana da rahoton.
A tattaunawa da jakada Malam Yusuf Maitama Tugga ya ce jihar Bauchi ta gamu da ibtila'in ruwan sama kusan dukkanin kananan hukumomin jihar guda 20 wanda bayani daga hukumomin gwamnati ke shaida cewa ya janyo asarar rayuka da ba tantance yawansu ba da wanke gonakai kusan 6,000 da kuma asarar dukiya na kimanin naira miliyan 100,000. Ga dai sakon jajantawa da jakada Yusuf Maitama Tugga ke faɗi da kuma bayyana buƙatar a samu mafita don magance irin wannan barnar.
Sako ne na matukar jajanta musu wannan itilai da ya same su wanda kuma wanda jajanta musu kuma muna iya ƙoƙarin mu tabbatar da cewa a gwamnatance gwamnati ta ɗau matakan da a tabbatar da cewa an gaza musu kuma ma za mu tura mutanen da za su je a su jajanta musu ido da ido wannan kuma itilai kamar yadda aka sani ya faru a sassa daban-daban na jihar Bauchi
ta kuma me gwamnatin tarayya ne za ta shigo ko kuma kai kashin kanka akwai abin da yake kake jin za ka ba su
ni kashin kaina muna da foundation har guda biyu da muke ayyuka da su wanda foundation din ko ajiya ma sun yi rabe-raben kayayyaki wanda na kan zai jiha ne ga baki daya rabe-raben kayan da aka yi dan gudunmawa a tabbata akwai mutane za su amfana daga wannan wurare amma irin wannan wato barna da ruwa yakan kusan kowane damuna ba abu ne da za a ce wani mutum ɗaya zai iya ɗaukan nauyin kawo gyara ba
Dr. Abubakar Umar shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Bauchi ya yi bayanin matsalar hanyar da ta haɗe jihohi guda 5 a shiyar arewa maso gabas wanda kusan kowace shekara sai hakan ya faru da kuma hanyar da ya kamata a bi don magance ta
wato matsalar hanyar akwai zai 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 da kuma kwararowar kamada wato matakin da za a dauka din shine gwamnati take ta kokarin wannan da kaje ake cewa ecological fund da ma amfanin sa
hanya ce wanda yake ta gwamnatin tarayya menene mafita akan wannan hanyar
mafitar yanan guda daya a sake maka tsayin da kaga akwai kwararowar hamada wanda duk kogunan mu nan yankin arewa maso gabashin Najeriya ma duk gaba daya ya cike da yashi hanyar ruwan da ya shafi kaman kogi to in ya cikin fa shine in yau ambaliyar yanda ya shine su ba je ko na kaman wannan wurin nan wajen lada suke ne yayin kauce ba a baya ma ai gwamnatocin banke din da kauce sun ta kokarin gyarawa ta jejjera kudo da kuwa amma sai rara ke ta dafa da zaman to an yi bishiyoyi daga tsallaken hanya kafin a yi kuma gudanar ruwa yanda sauyar bishiyoyi sauyar bishiyoyi yanzu ya ce
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ita kuma hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya na bayyana cewa ta sa batun yaki da labaran ƙarya a cikin ayyukanta mafiya muhimmanci don kare ta da fitina. Shugaban hukumar NBC a takaice Malam Balaraba Shehu Ilaila na magana ne a lokacin da hukumar ta cika shekaru 29 da kafuwa.
Labaran ƙarya yana faruwa idan dan jarida yakan zauna ya rubuta wani tunaninsa ko kuma kawai daga kaji wani gidan rediyo ko wani abu a internet ya faɗi kaza. Kai ma sai ka dauko sai ka fada ba tare da ka abin nan ba ko kuma kai ka san cewa wannan labarin ƙarya ne amma ka je ka rubuta shi wannan babban laifi ne a cikin ka'idojin aiki irin na NBC sannan kai ta maimaita abu ko ka fadi wani abin da ka san cewa fadan sannan zai tada hankalin jama'a maimakon yayi amfani ta hanyar da muka baka wannan lasisi na hada kan al'ummar Najeriya sai ya zamo abin da kake yin nan yana iya raba kan Najeriya kana magana akan wata kabila ka zagi wata kabila ko ka zagi wani addini kaga wannan wani abu ne wanda yake zai tunzura wani jinsi akan wani jinsi wanda kuma ba karamin laifi bane ka fadi magana wanda yake ka zagi wani ta addinin sa ko ka zagi wani kabilar sa ko ka zagi wani saboda nakasin jikin sa kaga wannan baka yi daidai ba shi ma yana muna jan kunne akan cewa lalle kafafen wadannan labarai su daina irin wadannan abubuwa sannan na uku shine wanda muka yi magana kwanakin baya dan jarida suka yi mana cha ni dan jarida ne ban san komai ba banda wannan aikin gidan nan saboda haka a cikin na tashi a cikin na girma badan goyi bayan bana babu dai a take hakin jarida kuma gwamnatin Najeriya tana daga cikin jiho kasashen da suka fi bada yan jarida ma a hakin su domin abinda zaka fada a Najeriya ka sha in ka je wata kasan ka fada bada ma ka fita ba baka saka fita ba na ukun da nake so maka magana dan shine wanda muka yi magana kwanakin baya muka tura maka farin wannan labarai suka yi mana cha akai cewa a daina nuruta ayyukan yan ta'adda a daina nuna hotunan mace-mace kashe-kashe fadace-fadace da ake yi a gidajen talabijin ko a duka daina kaga an wani abu ya faru ana ta gwada hoton gawawwaki ana ta gwada hoton ana dambe ana wani abu haka ko ana ta fada to ko kuma a ce kana ta watsa labaran cewa ai yan kaza sun kashe yan sanda kaza sun kashe soja kaza wannan ba haƙin jarida ba akwai abin da ake kira national interest wanda suke haƙinka ne na dan jarida ka kare martaban kasanka kuma ka riga da akari da abin da ya shafi tsaro na kasanka
shugaban NBC Balaraba Shehu Ilaila a zantawarsa da muryar Amurka ga shirinmu na gaba Barka da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Tun daga farkon wannan shekara ta 2021 ne hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta bayyana cewa hasashenta na bana ya nuna cewa yiwuwar samun yawaitar ruwan sama wanda ka iya haifar da matsalar ambaliyar ruwa Sai dai kuma masana kamar shugaban ma'aikatar NUMAP Dr. Salisu Dahiru ya bayyana dangantakar da ke tsakanin matsalar ambaliyar ruwa da dumamar yanayi kamar yadda ya kasance bana a fadin duniya.
Kinga inda aka samu ambaliya a kasashen Turai da yawa akwai wanda aka yi a Ingila akwai wanda aka yi a Faransa da Italy da sauransu
duk. Akwai alaka tsakanin ambaliyar ruwan da muke fuskanta a nan duk.
Yana da alaka da waccan domin me? Dumamar yanayi ne ya kawo wannan. Don dai daga cikin manyan alamomi na bayyanan dumamar yanayi shine za ki ga yanayin ruwan sama ya canza ta fannoni daban-daban. Da farko ko a samu ruwan sama da yawa a lokacin da ba a tsammaci ruwan sama mai yawa ko yayi karanci lokacin da ake tsammanin a same shi wadatacce ko kuma a lokacin da ya kamata a fara ganin shigar damina sai kasance daminan ma ko alamunta ba gani ba suke jawo ruwa ya sauko da yawa a lokacin da bai kamata yayi yawa ba kuma ya fi karfin ratuna da kogi da sauransu yadda zaki ga sun cike sun tumbasa na biyu akwai kuma abubuwa wanda mu dan adam muke yi mukai tai wanda ya sa abin yana kara yin tsanani na farko bishiyoyi an riga an sassare su ba a shukawa na biyu wuraren da ruwa ya saba bi hanyoyin ruwa an toshe an yi gine-gine in ma aka zo za a yi ko da gini ne na hanya ko wata masana'anta maimakon a yi kokari kiyaye waɗannan wuraren a bar su yadda suke sai ki ga an yi watsi da wannan tsarin sannan idan ruwa ya zo kowa sai ya ji a jikinsa kuma abin da ke ƙara kawo ambaliya shine sare bishiyoyin nan saboda haka ƙasa ya rasa kariyar nan saboda haka iska kafin ruwa zai ibina shi in ruwan sama ya zo na farko zai kwashe ƙasar nan da ya riga ya bushe dan rasa itatuwa da zai bashi lema saboda haka ruwan sama da yake saukowa ke gaci fari kan ne amma da zaran ya sauka a shiga kalar sa ya canza ya zama kalan ƙasa kuma idan kika dibi wannan ruwan kika ajiye zaki iya bayan ya dan awoyi zaki ga tabo a ƙasa ga ruwa a sama to wannan tabon shi ke zuwa ya sake kamar yadda ya zauna a kokiti ko kwano da kika zuba ruwa haka shi kuma zai je ya zauna ya cike hanyoyin ruwa don ya cike waɗannan hanyoyin ruwan iya ruwan da ke iya biye kin ga yaro
akwai alamu ne da ake gane cewa tun talazarka hanyar ruwa
akwai alamu idan kika je daji inda ba gona ba komai ba kika nan yayi tun nan yayi kwari nan akwai duwatsu kuma ruwan nan na sauka ire-iren waɗannan wuraren da suka yi kwari nan yake bi haka Allah ya tsara ita doron kasa tun daga kanana har zuwa manya sannan har a zo manya-manyan rafuna kamar kogin Niger da kogin Benue waɗanda su suke kwasan ruwan da ya faru a ba ma Najeriya kadai ba dukkan sauran kasashen da waɗannan koguna suka bi sannan ya kai shi teku akwai manya-manyan koguna waɗanda sun ratsa kasashe da yawa a banda teku kamar kogin nan da ake kira Nile da Niger da River wasu su sun faro daga kasashe daban-daban da kin ga kamar kogin Nile tun daga Central Africa ya fara sannan ya kare a Misra to tsakanin akwai kasashe da yawa kogin Niger tun daga can da Jalon Mountains su Burkina Faso da sauransu sannan ya ratsa Niger ko ya shigo Najeriya abubuwan da ke faruwa wurin dole a ce akwai alaka amma kuma duk sun haɗu da juna ambaliya kanana wadda mu shine kamata mu mai da hankali akai su ne waɗanda suka faru zai tsaya baya wuce dan garuruwa kaɗan a lokaci
ɗaya kamar wanda aka yi
Kano Kano Kwanoji yawa Nasarawa da sauransu da kin ga waɗannan ba sa alaka da juna su wannan jiwa nan ja yawa to ire-iren waɗannan su ne batu da ke kira flash flood kamar ambaliya ce ta bazata idan kika dibi kamar na Nasarawa rafin da ke ratsawa ta garin an riga an cike shi gabansa an riga an yi gine-gine da yawa kuma gada ma da aka yi a wurin gada ne wanda kamar zai kai kamar shekara 20 ba a yi la'akari da yiwuwan afkuwar wannan baliya ba saboda haka da zuwa ya zo gaba ɗaya ya rusa ta dama da rani lokacin da babu ruwa za shi ga an zub da shara da yawa a ciki dole ne idan aka zo aka samu ruwa da ya fi karfin rafin a dole a san baliya.
Shi kuma injiniya Shamwilu Abdulkadir Isa ya ɗora akan bayanan dakta a game da mahimmancin yin yashe wanda ya ce wata hanya ce da za ta iya taimakawa wajen magance matsalar ambaliyar ruwa.
Dangane da abin da ya shafi dredging din nan akwai wani mahanga ta abin da ya shafi manoma. Lallai babu shakka duk wanda yake bin kogunan mu a arewacin Najeriya zai fahimci yadda ciyawa da sauran tsirrai suka fito a cikin koguna suka dasa shi hanyoyin ruwa. Wannan ta saka zaka samu ruwa baya iya gangarowa yadda ya kamata. Manoma suna samun cikas wajen bar ruwa wanda na san wannan dredging process ake yi a yanzu ya da taimakawa manoma wajen samun yin bar ruwa sannan kuma zai rage ambaliya din kamar yadda muke magana kuma zai cire gurbatattun yanayi daga shi muhalli din salakari da yadda ruwan kawai in ya taso daga dam din mu zai wuce cikin distribution canal zai wuce direct har zuwa koramar da muke da ita har zuwa Lake Chad yadda yake a tsare.
To mi suraro duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau amma idan aka kasance da mu a makon gobe idan Allah ya raya mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita ta mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. To masu sauraro, da wannan muke kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin nan, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bisalam. Salam.